الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرن له أقوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دري هدو دتلاتين دهدو ودتي دي دي دا biyu ga watan takwas na shekara ta 2013 ta miladiya za mu tashi aya ta 29 a cikin tafsirin suratul anfal insha Allah amma kamar yadda muka saba za mu fara amsa tambayoyi kafin mu amsa tambayar akwai yawa akwai sanarwa dangane da makabartar wata wato abin wata bukata da ta taso ma al'umma a makabartar unguwar Gaya dake Sardauna Crescent wato masallacin Juma'a na bypass kenan akwai makabarta daga bayan daga yamma da masallaci to wannan makabarta saboda ruwa kuma yanda wajen yake gangare ne aburbura da dama sun bude gashi nan ana ganin tukwanan har hoton an dauki hoton an kawo akwai dan haka ana bukatan taimakon ƴan uwa wanda za su iya kai kasa ko a mangala ne ko a mota sai a kai wanda kuma yake da kudi ne da yake so ya taimaka ga lambar waya na waɗanda za a kirawo domin ƙarin bayani a 0800 540 6510 zan sake maimaitawa 0800 540 6510 namba ta biyu kuma 0800 985 0008 idan mutum ya samu ya wannan kula da makabarta yana daga cikin abin da yake haƙi na al'umma baki daya farilla ce ta kifaya kuma yana daya daga cikin abubuwan da yake wato maganin saukar musibu a cikin al'umma saboda haka wanda Allah ya hore musu sai su yi abin da za su iya daidai gwargwado domin kula da wannan sannan kafin mu shiga amsa tambayoyi akwai alƙawarin mas'ala da nace zan duba shine shan ruwan wanda yake cikin jirgin sama na sanar da ku abin da yake bayyana a fahimta ta na nusus kan cewar wanda yake cikin sama ba zai la'akari da garin da ya taso bane wala halin waɗanda suke wala halin inda yake daura da wato a garin da yake daura da shi a ƙasa kamar alal misali ya zo wucewa ta Kano amma yana sama mutanen Kano suna shan ruwa amma shi kuma a sama yana ganin rana kan cewa ba zai sha ruwa da shan ruwan mutanen Kano ba zai sha ruwa da hukuncin inda yake ne yayin da rana ta fadi zaman to baya ganin rana a rana ta fadi haƙin kansa ba a haƙin waɗanda suke a wajen a ƙasa ba to wannan shine fatawa kuma wannan abin da yake malamai suke fatawa da shi kenan shine fatawar lajinar fatawa ta Saudiya wato majalisin al-lajnar da'ima majalisin fatawa na malaman kasar Saudiya shine fatawar malaman Azhar shine fatawar malaman Kuwait saboda haka abinda malamai suke fatawa da shi a wannan zamani tunda yana daga cikin nawazil sababbin al'amura shine wannan dan haka wanda ya san matuƙa jirgin sama musamman musulmi ƴan uwanmu da suke kokarin sanarwa musamman waɗanda suke tuka jirgin saman IRS musulmi ƴan uwanmu suna nan suna tuka wannan jirgi sukan sanar yayin lokacin to amma suna aiki da wato lokacin da yake a ƙasa a wajen saboda haka za su sanar alhali kuma ga rana tana nan sai a sanar da su kan cewa wannan shine fatuwar malamai na wannan zamani namu kuma shine abin da yake sahihi kuma shine abin da nassin shari'a nassoshi na alqur'ani da sunna suke tabbatarwa tambaya ta farko wannan yace idan akwai wani bawan Allah da ya gina masallaci to bayan wata rigima ta taso a masallacin tsakanin ƴan dariƙa da ƴan sunna shine yake cewa wannan masallacin ba na Allah bane masallacinsa ne, kuma idan ya mutu ƴaƴansa za su gada, to dama ana gadan masallaci, da masallaci na Allah ne. Sai dai akwai wato haƙƙin nazara, haƙƙin kula, tunda waƙafi ne na Allah ne, za a iya sanya mu wani haƙƙin kula da shi. To wannan haƙƙin za a iya a shi ma ba baya daga cikin haƙƙi da za a gaje shi, ba haƙƙi ne wanda ake gadansa ba, domin wakilci ne, wakilci ba a gadon wakilci, wakilci ba a gadon wakilci. Idan wakili ya zamanto cewa babu shi, to haƙƙin wani ne ya wakilta masa, haƙƙin wanda ya wakilta ya wakilta wani a maimakonsa, amma ba a gadanta ta zamanto automatic. Haƙƙin kula da masallaci yana hannun shugabannin al'umma, yana hannun shugabannin al'umma, wanda wato al'umma suka ba su jagoranci, kamar mu anan kamar sarki kenan. Saboda haka irin waɗannan abubuwa idan suka zo, mutane su mayar da shi zuwa ga haƙƙin shugabanci, ko wanda kuma shi shugabancin ya nada. Kamar idan aka yi kwamiti ta masallaci, suke kula da wannan masallacin, kuma ya zamanto sun samu wato karɓawar shugabanci na al'umma, to su suke da wannan haƙƙin na kula da wannan masallacin. Wallahu ta'ala a'ala. Game da fitar da zakka, idan misali ka samu miliyan 10 a lokuta daban-daban a cikin shekara, to ya za ka yi, domin wasu daga cikin kuɗin ba su shekara ba. Irin wannan shi yasa malamai suke cewa, saboda kada ya zamanto cewa kana ta bibiyar kowane kuɗi da ka samu lokacin da ka same shi, don ka ga lokacin da ya cika shekara, aka ce sai mutum ya, saboda sauƙi da sauƙaƙawa da raf'ul haraj, ɗaukewar takura a cikin addini, sai mutum ya sanya rana a cikin shekara, wanda a wannan ranar sai ya duba abin da yake tare da shi na dukiya, sai ya fitar mata da zakka. Idan dai har ya zamanto cewar wato kuɗin sun fice nisabi, kuma sun fice shekara ɗaya, wato sun yi shekara ɗaya, wato aƙalla, wato in suka, yayin da suka cika nisabi suka yi shekara ɗaya, to shikenan wajibcin zakka ya kullu a kansu. To koda akwai waɗansu wanda ba su shekara ba, idan ka sanya wannan ranar, sai ka fitar musu da zakka. Ko da akwai wanda ba su shekara ba, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi zakka daga Abbas ta shekarar da za ta zo. Saboda haka za ka iya ƙaddamar da zakka tun kafin ya zamanto wajibcinta ya tabbata. Wannan shi ne abu mafi sauƙi da malamai suka ce ma masu kuɗi su rinƙa yi, su sanya rana a cikin shekara, wanda yake za su wato su duba abin da suka mallaka, wanda zakka ta wajaba a kansa, sawa'un wato kuɗi ne ko kuma wato idan ƴan kasuwa ne, abinda suke jujjuyawa na kasuwanci, ko kuma idan kamar a ce suna sayan hannun jari, su sayar, shi ma sai ya zamanto kamar wato haja ce ta kasuwanci, shi ma sai su ɗauki wannan duk su haɗa tare da kuɗi, sai su fitar musu da zakka. Wannan yace da gaske ne, ranar alkiyama za a nuna wa mutane abinda mutum ya aikata na sabo, kamar sata, zina, bayan ya tuba ya daina kafin ya mutu. Allah maɗaukakin sarki yana yin wannan ga bawa, domin ga waɗansu daga cikin bayinsa wanda zai musu hisabi mai sauƙi, kamar yadda ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa Allah zai kusanta da bawansa ya lulluɓe shi da jin ƙansa, sannan ya ce masa a rana kaza, lokaci kaza, ka aikata kaza, wato ya gaya masa zunubin. Sai ce Allah haka ne. Sai ce to na yi maka sutura, ba wanda ya sani a duniya, to kuma a yau na gafarta maka, ba wanda ya sani. Allah ya mana wannan lutufi. Wannan shine al-hisabul yasir, wato a nuna maka ayyukanka, a ce to gashi daga abinda ya kamata ka cancance shi, amma yanzu an yafe maka. To wannan yana faruwa, kuma ɗaya daga cikin abinda yake kawo wannan ɗin shine tuba tun a nan duniya. Idan mutum ya tuba tun a nan duniya, akwai wanda Allah zai masa haka, akwai kuma wanda yake in ya tuba za a share masa kwata-kwata, ma ba zai gani ba. Wani kuma Allah maɗaukakin sarki ya masa al-hisabul yasir tare da shi. Shin riƙe kare domin ya yi gadi yana da kyau? Domin waɗansu suna cewa mutane biyu suka dace da riƙe kare, a alƙali mai shari'a da kuma makiyayi saboda dabbobinsa. To ban fahimta da aka samu alƙali mai shari'a cewa an ba shi damar ya riƙe kare ba. rike kare an kishi a cikin shari'a cewa duk wanda yake rike da kare za a rinka rage masa daga cikin ladan ayyukansa al-qira wato yanki babba a cikin ladansa a kowanne rana sai waɗanda aka yi musu togaciya su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisin abi huraira kalba saidin wa kalba harfin wa kalba mashiya karan farauta ita ma kuma farautar ba farautar wasa ba ba farautar sha'awa ba farautar neman abinci wanda yake neman abinci da farauta abin da yake zuwa ya samu kenan ya samu dabba da wanda zai ci da wanda zai sayar da wanda yake za ta zama to matatta ya ci ta ko ya sayar da naman ko kuma wanda za a kamo bata mutu ba domin ya sayar ma wato mutane wa kalba harf da karan da yake gadin gona kare da ake sawa a gona domin ya gadi ya rinka koran dabbobi da suke nema su shigo su ta'adi a gona da kuma kalba mashiya kare da yake gadin wato awakin da ake kiwo ko raguna dabbobi ne da ake kiwon su saboda ya kori kerkeci ko wata akuyar da za ta shigo wanda yake ba a cikin wannan garken ba ya kore ta wannan su ne ake musu izini to me hukuncin karen gida wanda za a sa domin ya tsare dukiya zahirin maganar Malik rahmatullahi alaihi da Imam Ahmad shine bai halatta ba dan baya cikin waɗannan guda uku amma sauran malamai musamman a matabar Malik sun saba ma Malik anan wajen daga cikin su akwai Imam Suhunun yake cewa da Malik ya san ya ga abin da barayi suke yi a gidajen mutane da ba kare ba hatta da Musa ma sai ya ce a rike a gida kuma kiyasin wato dukiyar gida akan dukiyar gona yana nuna halaccin idan mutum yana da bukata dan ya tsare dukiyar sa kare ya masa gadi kan cewa za a yi kiyasin sa akan kalbal har sai dai daga cikin asalin waɗansu malamai ba a kiyasi akan rukhsa tunda waɗannan karnuka guda uku wato rukhsa ne saboda haka idan aka yi kiyasi akan su kaga sai a yi kiyasi akan rukhsar ma sai a yi ta tafiya amma as-sahih kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya rinjayar shine cewar idan illar da ta sa aka togace asalin rukhsar tana cikin abin da ake kiyasin akan ta sai a yi kiyasi illar da yasa aka togace karan da yake gadi ga noma shine tsare dukiya saboda aka tsare dukiyar noma da tsare dukiyar cikin gida duk ma'anar su daya don haka waɗannan malamai irin su Imam Suhnun suka yi fatawa da halaccin mutum ya rike kare domin ya tsare dukiyarsa musamman a gida don haka a bisa wannan babu laifi saboda haka ba alƙalin mai shari'a ba karen mai shari'a ne aka halatta ba me ma'anan a ce mai shari'a in ya rike kare za a kyale shi ai babu ma'ana ko ba kuma alƙali wannan yace sannan tambaya ta ƙarshe yace matarsa tana zubar da jini wajen haihuwa sosai kuma Allah ya albarkace mu da yara shida kuma kowane haihuwa zuban jini take kamar ba za ta kai labari ba shi yasa muka yi shawarar da ta dakatar da haihuwar baki daya shin akwai laifi domin idan na samu sarari zan ƙara barne shiru wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya halatta saboda wato kiyaye lafiya yana daga cikin kiyaye rai yana daga cikin daruriyatul khams wanda tsare su larura ne dole ne a tsare rai wanda yake tsare yana daga cikin tsare rai tsare lafiya saboda haka wannan wanda take ta zubar da jini wannan rashin lafiya ne mai tsanani a gare ta dan haka babu laifi saboda a bisa wannan ka'idar ne irin wannan larurar ce take halatta al-mahdhurat abinda aka hana sai larura ta halatta shi to wannan yana ɗaya daga cikin larura abinda yake tsare shi tsare rai ne tsare lafiya yana ɗaya daga cikin larura dan haka za ta iya wato yin wannan amma kada su dauki wani mataki sai sun koma zuwa ga likita wanda yake amintacce adali wanda zai nusantar da su hanya don ya nuna musu irin yadda za su yi da kuma halin ita kanta matar ko kan cewa ta kai wannan bukatar ta larura ko bata kai ba. Wallahu ta'ala a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
نعم الله جل وعلا yace ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya ku waɗanda kukai imani, idan kun ji tsoron Allah, Allah zai sanya muku rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, ya kankare muku miyagun ayyukanku. Wa yaghfir lakum, ya gafarta muku. Wallahu dhul fadli azim, Allah ma'abucin fadla ne mai girma. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, ka tuna yayin da waɗanda suka kafurta suke yi maka makirci. Liyuthbituka, domin su tsare ka su kulle ka. Aw yaqtuluka, ko su kashe ka. Aw yukhrijuka, ko su kore ka daga garinka. Wayamkuruna wayamkurullah, suna yin makirci, Allah ma yana yin makirci a gare su. Wallahu khairul makirin, Allah shine fiyayyen masu yin makirci. Wannan aya ta farko ta bayyana mana wato alkhairi da albarka da ke cikin tsoron Allah. Allah ya kawo abubuwa da ya jeranta su wanda su ne sakamakon tsoron Allah. Allah ya ce in kun ji tsoron Allah zai sanya muku abu na farko alfurqan. Ma'ana alfurqan wato mazdari ne na faraka, idan mutum ka raba tsakanin abu da wani. Wato alfurqan an kira shi shine abin da yake rarrabewa tsakanin wani abu da wani abu. An kira alqur'ani alfurqan saboda yana rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya, tsakanin shiriya da bata. Saboda haka aka kira alqur'ani alqur'ani. Haka zalika an kira ranar yakin Badar yawmal furqan, kamar yadda zamu gani, saboda an bambance an tantance tsakanin gaskiya da wanda suke su ne mazowanta, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, da ƙarya da waɗanda suke mazowanta su ne kafiran Quraishu. Saboda haka a wannan ranar aka kirawo ta wannan ranar, saboda wannan bambancewa da tantancewa da aka yi aka kira ta yawmal furqan. Don haka farkon abin da tsoron Allah yake tabbatarwa kan yanda ya zo a wannan ayar shine alfurqan. Malamai sun fassara shi da cewa shine ilimi da shiriya, wanda da shi ne mutum zai rinka tantancewa tsakanin gaskiya da ɓata, tsakanin amfani da cutarwa, tsakanin shiriya da karkata. Ilimi da shiriya, wato Allah yana ba wa masu tsoron Allah ilimi, wanda yake ilimi mai amfani, ilimi wanda yake aiki da shi, ba ilimi na kawai ka san ilimi ba domin kai tinkaho ka cika baki kai aka rinka fankama da cewa ka san ilimi, amma bai kare ka komai ba wajen bin Allah. Ilimin da yake kawo, ilimin da wato yake sanya mutum ya tsira da shi, shine ilimin da yake ya haɗu da tsoron Allah, wanda yake zuwa tare da tsoron Allah. Shi yasa zaka ga Allah maɗaukakin sarki yake cewa waɗanda suka shiriya, shiriyan nan tasu tana ƙara musu shiriya da kuma ƙarin tsoron Allah. Saboda yayin da mutum shiriyarsa ta zamanto a bisa tsoron Allah, wato yayin da mutum ya zamanto ya samu tsoron Allah, to wannan ya samu shiriya. Sannan abu na biyu da ayar take nuna take alƙawartawa da tabbatarwa ga tsoron Allah shine takfiru sayyi'at, yafewar zunubai. Malamai sun fassara wannan da cewa kankarewar kananan zunubai shine kananan zunubai wanda sau da yawa ba a rabuwa da su, wanda ba saboda ma wato rashin saboda yawan su ko kuma da rashin wato farga akan mutum yayi sai ya zamanto ko tuba ma ya sha'afa ya gafala bai tuba ba, to ba tare da tuba ba sai Allah ya yafe waɗannan kananan zunuban. Haka zalika wa yaghfir lahum, ya gafarta musu. Waɗannan malamai suka ce ma'anar gafartawa wato gafarta manyan zunubai, gafarta manyan zunubai. Wajen gafarta manyan zunubai kamar yadda koyaushe mukan ambata tafarki biyu ne ga malamai. Waɗansu malamai sun ce babban zunubi ba a yafe shi sai mutum ya tuba. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a, akwai manyan zunubai, akwai ayyukan da mutum zai yi da suke yafe hatta manyan zunubai. Misalinsa shine shiga musulunci. Shiga musulunci yana yafe dukkan abin da mutum ya yi. Haka zalika hijira tana yafe dukkan abin da mutum ya yi. Haka alhajjul mabrur, idan mutum ya yi alhajjul mabrur zai dawo kamar randa mahaifiyarsa ta haife shi, ma'ana an yafe masa dukkan zunubansa na haƙƙin Allah banda haƙƙin mutane. Saboda haka wannan ya nuna cewar mulazamat taqwa, lizumtar tsoron Allah, yana sa mutum ya fita hatta daga cikin manyan zunubai. Domin alƙawarin Allah ne cewa bayan takfirus sayyi'at akwai kuma gafara, shine yafe masa zunubansa. To yayin da Allah ya yi wannan hitsabi ga mu'minai da cewa ya ayyuhal ladina amanu, sifanta su da wannan sifa ta imani, ai ya ba su asalin taqwa. Domin asalin taqwa shine tsoron shirka wanda yake tabbata da imani. Domin yayin da mutum ya musulunta ya yi imani, to ya ɗauki mataki na farko na taqwa. Domin taqwa mataki ce, matakin farko ka ji tsoron Allah ta hanyar barin shirka, sannan matakin ka ji tsoron Allah ta hanyar barin abin da ya hana barin saƙo da kuma barin wato rashin aikata wajibi. Domin rashin aikata wajibi shi ma kansa saƙo ne. To shine mataki na biyu na tsoron Allah. To sannan kuma akwai mataki wanda yake bayan wannan, ƙoƙarin ya zamanto kayi bauta ma Allah yanda yake so kamar kana ganinsa, shine matakin ihsani, shine as-sabiquna bil khairat, kenan masu gaggawa wajen aikata alkhairi. Duk matakai ne na tsoron Allah. Saboda haka da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha, ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah, ai ku dawwama ku lizimci taqwa, ku dawwama a cikin taqwa ku lizimce ta har mutuwa ta zo muku. Saboda ita taqwa ba a zuwa lokacin da za a ce to alhamdulillah yanzu na kai shikenan, yanzu kuma sai ne abinda nake so, yanzu babu zancen taqwa. A'a, har ka mutu kana cikin taqwa, kana cikin lizimtar wannan taqwa din. Har ka mutu kana cikin gugurmaya da zuciyarka, kana cikin gugurmaya da zuciyarka. Shi yasa me yasa ake ce ma ƴan aljanna salamun alaikum bima sabartu, amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda haƙurin da kuka yi. Haƙuri wajen wannan gugurmayar, kullun kana yaƙi da zuciya kullun, domin shaidan ba zai kyale ka ba, sha'awarka ba za ta kyale ka ba. To saboda haka wannan umarni ne na kulizinci taqwa. Aka kuma rattaba umarcewar ga abinda taqwa take kawowa domin azaburar da mu'minai ga aiki. Domin mu'minai su ne suka fi kowa sanin amfanin Al-Qur'an, kuma su ne suka fi kowa sanin alkhairin da ke cikin yafewar zunubai da gafara Allah jalla wa ala. Waɗansu malamai sun fassara Al-Qur'an da cewa shi ne nasara, kamar yadda ya zo daga Abdullahi ɗan Abbas. To nasara Al-Qur'an ce, domin da nasara musulmi suka samu wato abin da zai rarrabe tsakanin wato musulunci da kafirci, cewa yanzu a iya bin musulunci ai aiki da shi. Musulunci ya samu rinjaye akan kafirci, ya samu nasara akan kafirci. Imam Malik ya fassara Al-Qur'an da cewa shine al-makhraj, mafita daga cikin dukkan kunci, daga cikin dukkan rikici, wanda ya dauki hatta shi kansa ka gane ka samu rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya, yana daga cikin nau'i na makhraj, mafita. Domin yayin da abu ya rikice maka, meye daidai, meye ba daidai ba, meye yafi maslaha, meye yake koma baya, idan ka ji tsoron Allah sai Allah ya sanya maka mafita, ka gane abin da yake shine mafi daidai, abin da yake shine mafi maslaha, wanda wannan duk baya zuwa sai da tsoron Allah. Shi yasa Maliku da yake Imam Malik rahmatullahi alaihi da yake cewa malami ba shine wanda ya san meye hukunci ba yayin da abu kaza ya faru, a'a, shine yayin da abubuwa guda biyu suka zo, dukkan suna da amfani, amma ɗaya yafi, ya gane wanne ne yafi amfanin. Abubuwa biyu suka zo, dukkan su suna da barna, akwai cuta, wanne ne yafi cuta domin ya bar shi ya haƙura da mai ƙaramin cutar. Wannan sanin wannan shi ma samun maharaj ne, to yana daga cikin alfurqan din wanda baya samuwa sai ta hanyar tsoron Allah. Sannan a cikin wannan aya wajen umarni da ita ba a cikin wato jerin gwanan umarni umarce da suka zo ga mu'minai bayan yakin Badar wanda wannan shine umarni na ƙarshe. Dan jerin gwanan umarni aka rinka kawo tun daga surar da ta fara da fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa ati'ullaha wa rasulahu. Tun farkon surar umarni ne yake zuwa ma mu'minai wato a sakamakon yakin Badar. Wannan shine cikamakin wannan umarni, wato hikimar kawo wannan wato ai hatama da umarce-umarcen da suka zo bayan yakin Badar a wannan gaba shine a tuna musu da cewar kun ga albarkacin biyayyar ku ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya baku al-Furqan. Shine nasarar da kuka samu wajen yakin Badar wanda aka kira wannan ranar ma da yawmul Furqan. Saboda haka kun ga cewar a aikace din takawa tana bada al-Furqan. Saboda haka sai aka tunatar da su kan cewa to kun nizimci wannan takwar. Sai Allah ya nizimci baku al-Furqan a cikin kowane hali da kuke ciki. Wannan ayar tana daga cikin jumlar abubuwan da suka zo da suke bayanin wato alfanu da ke cikin tsoron Allah jalla wa ala. Kuma wannan ya nuna domin takawa tana daga cikin abubuwan da wato babu abin da ya zo da Allah maɗaukakin sarki ya ambata fa'idarta a cikin alkur'ani irin takawa. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهكذا ايوين da suka zo wanda suke nuna albarka da amfani dake cikin at-taqwa a sa a duniya da lahira. Duk wani abu idan Allah madaukakin sarki yayi maganar cewar idan Allah ya bayar da labarin wata halaka, wani rinsi, wani abin ki yayi bayanin waɗansu wanda suka tsira, sai kaga masu Allah yana tsirar da masu tsoron Allah ne, kamar yanda yazo a cikin jahannama thumma lanukhdirannahum hawla jahannama jutiya. Allah madaukakin sarki yace wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika wa'adan hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw. Ko wannan ku sai ya gangara cikin wutar jahannama. Allah yace thumma nunajji alladhina ittaqaw, sannan mu tsitsirtar da waɗanda suka yi tsoron Allah. Su ne Allah yake tsirarwa kowa, dukkan mutane sai sun gangaro, domin sai an gangaro ta wutar jahannama sannan za a tsira a tafi zuwa ga aljanna, shine wucewa ta kan sirat, kowa sai ya wuce ta nan. Akwai wanda yake zai wuce kamar walkiya, akwai wanda zai wuce kamar tafiyar iska, akwai wanda zai wuce kamar ingarman doki, akwai wanda zai wuce kamar gudu, akwai wanda zai wuce yana jan jiki, yana jan gindi, akwai wanda zai wuce ya tsira ba abin da ya same shi, akwai wanda zai wuce yayi jina-jina. An ciccire domin akwai abubuwa kamar kaya a kai da kugiya wanda aka umarce su da kama wanda suka yi. Akwai wanda aka umarce shi kan cewa duk wanda ya zo ya yanke zumunci shi za a kama, wanda ya zo maciyin amana shi za a kama. To haka za a yi ga wanda yake zai tsira jina-jina, da wanda za a kama shi ya fada cikinta sai ya azabtu kuna sannan a fitar da shi. To waɗanda suke tsira din nan wanda Allah ta'ala ya faɗa shine yace Allah thumma nunajji alladhina taqaw, wanda suka yi taqwa. Saboda haka a cikin wannan akwai da kuma kare kissar da wannan ayar, kare kissar umarce-umarcen da suka gono suratul baqara da wannan ayar, yana nuna mana muhimmancin tsoron Allah jalla wa ala. To sannan Allah madaukakin sarki bayan ya ambaci ni'imar da yayi ma manzon da yayi ma musulmi, wadkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakum an-nas, sai kuma ya tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi akan kansa irin ni'imar da Allah ta'ala ya yi masa na furqani da ya bashi, na tsira da ya bashi, da kariya da ya bashi, wanda yake shine tsiran da yake shine asalin tsiran da musulmi suka samu ta samun nasarar yin hijira. Allah ya tunatar da shi halin da kafirai suke yayin da suke yi masa makirci. Al-makru shine wato shiri domin isar da mummuna ga wanda kake ma wannan shirin ba tare da ya sani ba. Wannan shirin da suka yi kamar yadda malaman sira suka tabbatar, Ibn Ishaq ya rawaito da shi Ibn al-Mundhir cewar yayin da mushrikan Makka suka ga wato mutane sun zo daga Madina suna musulunta, suka ji labarin cewar har waɗansu sun yi hijira sun tafi, sai suka ce ya kamata su zo su ɗauki mataki na ƙarshe domin kada su sake Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je samu mabiya daga wani waje su je su yi wucin cirundo su dauki akan su su gama da su saboda haka sai suka ce me yayi abin yi suka taro a wajen su da ake cewa Darun Nadwa Darun Nadwa yanzu makamin sa yana nan wajen abin da ake cewa Al-Maqamul Hanafi a lokacin da kafin zuwan daular Saudiya a kewaye da harami in ku ga irin hoton harami da aka dauka 1950 da yan kai za ku ga rumfuna guda hudu inda limaman kowace mazhaba suke zama akwai a gabas shine Maqamul Hanafi daidai nan shine inda Darun Nadwa yake akwai a kudu akwai a bangon arewa inda limaman Shafi'iyya suke zama limamin Shafi'iyya anan yake akwai a bangon yamma nan ne limamin Malikiyya yake bangon kudu limamin Hanabila to Maqamul Hanafi nan ne inda Darun Nadwa yake inda suke Quraishi suke taruwa su shawara in ma za a kai harin yaki in za a kulla tuta in za a tafi yaki anan ake yi aka kirawo manya-manya jagororin Quraishi suka taho sai ga wani tsoho a kofa suka ce kai kuma fa yace tsoho ne daga Najd nazo na baku shawara akan abin da kuke nema ku Iblis ne kuwa suka shiga saboda haka aka ce meye abin yi Abul Bukhtari daga cikin manyan kafirai yace abin da ya kamata a yi a sa shi a cikin daki a daure shi dakin kuma kada a bar shi daki wato a gine shi ba kofa ba taga sai ya kankanuwa wanda za a rinka zira masa abinci kana har mutuwa ta zo masa a huta shine liyus bitu kadan wato tsarika aw yaqtuluk aw yukhrijuk wani kuma aw yaqtuluk ko su kashe ka wadansu kuma sai suka bada shawara wani kuma sai ya bada shawara Hisham ibn Amr yace abin da yafi a dora shi akan wani a dora shi akan mahaukacin raƙumi a daure shi akan ya fita da shi gari idan ya halaka shi kenan in ma ya tafi wadansu mutane suka kama shi je wajen su shikenan ku dai kun huta da shi tsohon naji da yace wannan ba ra'ayi bane yace idan ya tafi wadansu suka kama shi suka je suka hadu suka dawo kanku fa shi ma ra'ayin farko da aka bayar na a tsare shi yace wannan ba ra'ayi bane domin yana nan mabiyansa suna nan idan suka yi karfi suka zo suka fi karfinku suka fito da shi fa sai Abu Jahal sai ya ce a samu zaratan samari daga kowace kabila daga cikin Quraysh su je waɗanda suke marasa tsoro su yi masa saran mutum ɗaya gabaki ɗayan su sa da shi su kashe shi duk a huta Banu Hashim ba za su ce za su yaƙi da dukkan kabilun Quraysh ba don kowa zai zamanto yana da haƙƙi akan jininsa idan kisasi ne sai dai su ce kenan a ba sai dai su yaƙi dukkan kabilun Quraysh ba za su iya ba saboda haka dole su ce a ba su diya sai mu tattara diya in diya ce mai sauki ce sai mu bayar duk a huta yace wannan shine ra'ayi ar-ra'yu ma qala al-fata abinda dan samarin nan ya faɗa shine ra'ayi ba ku da hanyar da za ku yi in ba shi ba to shine suka yi wannan shiri aka dauko zarata kowa aka bashi takobi sabo mai kaifi aka ce su zo su kwana a kofar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam daga ya fito su kashe shi a cikin daren sai mala'ika Jibril ya je ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da suke shirin yi maka kuma Allah ya baka izini kai hijira kada ka kwana a shimfidarka a yau sai ya kirawo sayyidina Ali radiyallahu anhu wa arda ya sanya shi ya kwana a shimfidarsa ya luba da mayafinsa yace karka ji tsoro ba abin da zai faru gare ka sannan aka yi masa izini ya zo ne ya hijira udina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya same su Allah ya jefa nauyin bacci a idanunsu basu ji fitowarsa ba ya ɗebi ya cika hannunsa da turbaya ya zinka zuba musu ya fito yana karanta farkon suratu Yasin har ya zuwa ga inda Allah ta'ala yake tafa abshaynahum fahum la yubsirun ya fita suka farka suka duba suka ga suka ga wane ne suka shiga gidan sai suka ga sayyidina Ali ne suka ce ina yake yace bai sani ba shine suka bi shi suka tafi Ghar Thawr dan suna neman inda yake suka je wannan kogon na wanda yake akan Jabal Thawr suka je suna zuwa suka ga kogon yana gizo-gizo ta rufe bakin gaban sa suka ce ai da mutum ya shiga ba za a samu yana gizo-gizo a nan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam suna ciki shi da sayyidina Abubakar Abubakar ke cewa ya Rasulullah da ɗayan su zai sunkuya ya duba karkashin kafarsa zai gamu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma dhannuka bitnain illahu thalithuhuma me ga tanka ga mutun biyu wanda na ukun su shine Allah ka duba kamalan yaqini da sakina a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ko gizo bai yi ba saboda haka Allah ya dauke ganin su ya kora su Allah ya kirar da manzansa sallallahu alaihi wasallam to kaga yanda suke makircin Allah ma yake makirci wallahu khairul makirin ana sifan ba a sifanta Allah da cewa al-makir ba a ba ma Allah suna al-makir dan Allah ya ce wayamkurullah saboda makircin da yake yi makirci ne na wato mai yin mummunan makircin ya mayar da sharrin makircin sa akan sa don makirci iri biyu ne akwai makirci na alkhairi shine ai maka maganin makircin mai makirci akwai makirci na sharri shine kai mummunan shiri ga wanda yake ba shi da haƙƙi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya masa wannan makircin na alkhairi yace wa mkurli wala tumkur alayya kai mun makirci kada kai makirci akai saboda haka Allah amma Allah ana sifanta shi da khairul makirin kamar yanda ya faɗa a nan wajen wallahu khairul makirin Allah shine fiyayyen masu yin makirci kuma wannan ya ishe mu gani na wato yanda wannan ayar ta bayyana wato kyawun makircin Allah jalla wa ala domin yayin da mutum yake riyawar kan cewa yana da cikakken sani yana da cikakken iko yana yin shiri idan shi yayi shiri ya fi karfin a rusa shirinsa a lokacin nan da yake yin wannan sai ga makircin yake ne ya halaka kansa shi yasa daga cikin addu'ar musulmi ake cewa waj'alta dibirahum fi tadnirihim ka sanya dabarar da suke yi suna jujjuyawa suna makirci a cikin su halaka kawo kansu ne to haka Allah ta'ala ya tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ni'ima domin sauran al'umma su ma su gode ma Allah domin wannan ni'ima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima ce ga addinin musulunci ni'ima ce ga al'umma baki daya na'am
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ
yace wa idza tutla alaihim ayatuna idan ana karanta musu ayoyin mu qalu qad sami'na sai su ce mun ji law nasha'u la qulna mithla hadha da mun so mu ma sai mu faɗi irin wannan in hadha illa asatirul awwalin wannan bai zamanto ba face ta tsuniyoyi na mutanen farko wa id qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik ka tuna yayin da suka ce ya allah idan wannan alqur'ani idan wannan sakon shine gaskiya daga gare ka fa amtir alaina hijaratan minas sama to kai mana ruwan duwatsu daga sama awi itina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi wa ma kana allahu li yu'adhibahum wa anta fihim allah bai kasance mai yin azaba a gare su ba alhali kana cikin su wa ma kana allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun allah ba mai yi musu azaba bane alhali suna yin istighfari وما لهم الا يعذبهم الله ميكي غريسو ده الله بزي موسى عذابا با وهم يصدون عن المسجد الحرام غاشي كما سوني سكي هنا متاني غا مسلاشي ني الفرما مسلاشين كعبا وما كانوا اولياء كما سو با سوني مجبنتن wannan مسلاشي با in awliya'uhu illa almuttaqun, majibinta wannan masallaci ba wasu bane illa masu tsoron Allah, walakinna aktharuhum la ya'lamun, amma mafiya yawan su ba sa sanin haka. Allah madaukakin sarki ya bayyana irin taurin kai na makaryatan manzon, na masu karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace yayin da ake karanta musu alqur'ani sai su ce ai mun ji, mu ma da mun in muka so mu ma sai mu faɗi irin wannan. To wannan yana daga cikin al'inat, tunda Allah ta'ala ya ce musu in dai kuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro shi, to ku zo da sura ta masa. Kaga inda da gaske suke yi ai sai su yi kawai. To amma kasancewar basi ba suka ce a'a in mun so ai za mu iya yi, wannan ya nuna kan cewar wato girman kai ne da taurin kai da kuma yi ma Allah fito na fito da shi. Wannan an ce wannan ishara ne ga waɗanda waɗansu daga cikinsu, wani daga cikinsu da ya faɗa, sauran kuma suka rinƙa yawo da maganar, don haka aka jinginta ta gare su gabaki ɗaya. Asali an ce akwai wani daga cikin Bani Abduddar, Annabur ibn al-Harith, wanda ya kasance yana yawan tafiye-tafiye, yana zuwa garin Al-Hira, wato headquarter daular Farisa. Idan ya je akwai rubuce-rubucen da daular Farisa suka yi na yaƙoƙi da irin manya-manyan general-general nasu suka yi, irin su Rustum da Ispandiyar da sauransu, sai ya zo da su, an fassara masa shi zuwa Larabci, sai ya zo ya rinƙa gaya wa mutane. Yana zuwa ya ji abubuwan da ke cikin littafin Yahudawa da Nasara, sai ya ɗauko su ya fassara su, shi ma sai ya zo ya rinƙa gaya wa mutane. Idan ana karatun Alƙur'ani sai ya je ya samu wata wato mawaƙiya mai tsada ya saye ta, yayin da ake karatun Alƙur'ani sai ta zo ta rinƙa rawa tana waƙa da irin waƙoƙin waɗannan abubuwan, don ta janye hankalin zukatan mutane, don ta janye zukatan mutane. An ce shi ne wanda aka saukar da wa minan nasi man yashtari lahawal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa, daga cikin mutane akwai wanda yake sayan wargin zance domin ya batar da mutane daga tafarkin Allah, kuma yake ɗaukan ayoyin Allah su zamanto wato abin izgili. Shi ne wannan yayin da ake karatun Alƙur'ani shi kuma sai ga ya sanya waɗannan hirace-hirace da yake kawowa, cewa to ai abinda ma shi ma kansa ake gaya muku cewa Alƙur'ani ne daga Allah, irin waɗannan labarurrukan ne. Dan wa haka nima ina so sai in kawo su, ga ma waɗansu daga cikinsu, sai ya kawo irin waɗannan labarurrukan na mutanen farko, yana cewa shi ne tamkar Alƙur'ani, ba tare da da'awar cewar ya kawo kamar sa ba, domin sun san cewar ba wanda zai iya kawo kamar Alƙur'ani, dan haka ba wanda yayi kokarin ya ce ma zai kawo shi, bal sun rinka sifanta shi da sifa ta ɗaukaka, kamar yadda Walid ibn al-Mughira yake cewa innahu ya'lu wa la yu'la alayhi wa innahu la yuhattimu ma tahtahu, wato shi Alƙur'ani shi ne yake ɗaukaka, ba abin da yake ɗaukaka samansa, kuma duk abin da yake ƙarƙashinsa rusa shi yake. To haka suka rinka sifanta shi, don haka duk da suke cewa suna faɗan waɗannan ne don su sanya zukatan mutane wato su kore su daga sauraron Alƙur'ani, amma su kuma da daddare sai zo suna sauraro, saboda yanda yake da tasiri, yanda yake da kamar magnatiso ne na zuciya, zai rinka jan zuciya kamar kugiya ne yana janta, dole sai mutum ya ji abin da ke ciki. To Allah ta'ala ya dangana wannan abin gare su gabaki ɗaya, saboda sun yarda da abinsa. Haka zalika duk wani wanda yake a zamanin nan shi ma yake ganin ai abin da kafiran nan suka yi daidai ne, shi ma yake ganin cewar Alƙur'ani ba wani bane illa asatirul awwalin, irin wannan aya ta hau kansa, shi ma zai zamanto ya shiga cikin wa idza tutla alaihim ayatuna. Sannan Allah ta'ala ya ce daga cikin girman kan da suke yi da fito na fito da suke ma Allah da gadara da nuna isa, shine suka ce Allah in gaskiya ne Allah ke mana ruwan dutse daga sama, wato maimakon su ce in gaskiya ne to Allah ka shirye mu, wanda ya nuna kan cewa ba shiriyar ce suke so ba. Shi yasa aka ce wata ran Muawiya ya samu wani mutumin Yaman yake cewa shi ko yana mamakin ahlu saba sun tabbata marasa hankali, ya zamanto cewa su rasa wanda zai zamanto shugaba sai mace, zamanto shugaba ce akan su, wato Bilkisu. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli wajituka min saba'in bi naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, mutanen Saba wanda a cikin Yaman suke, sarauniyar su ai bace ce, shine Muawiya, saboda Muawiya yana daga cikin waɗanda suke masana ilimin siyasa da dabarar mulki, shine yake cewa yana mamakin hankalin mutanen Saba a ce wato hanka wato su rasa wanda zai zamanto sarki akan su sai mace, saboda yanda Larabawa suke suna raina hankalin mace da ganin rauninta wajen hankali. To shine shi kuma mutumin Saba da aka gaya masa wannan yace ni kuma ina mamakin mutanenka, da za su ce in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama, me mukan su ce fahdina ila as-sawab, in wannan gaskiya ne daga ubangijinka, ai me mukan quraishi sai su ce to ka shirye mu zuwa gare shi, sai suka ce kai mana ruwan dutse daga sama saboda ke kasar zuciya. Wani ya nuna kekashewar zuciyar wato quraishawa da nuna kan cewa kafircin su kafirci ne na girman kai. Sannan Allah ta'ala yayin da suka faɗi wannan an ce wannan kamar yadda ya zo a hadisi a cikin Bukhari, Abu Jahal ne ya faɗa. Haka zalika Ibn Abbas yace Nadhr Ibn al-Harith shi dai wannan wanda yace wa idha tutla alayhim ayatuna daga cikin su dai daga cikin quraishi ne suka faɗa, kuma dukkanin su sauran ba wanda ya musu inkari, saboda haka ya cancanci a ce musu sun faɗi wannan gabaki ɗayan su tamkar, wato dukkan mushrikan quraishi ne suka faɗi wannan mummunan kalma. A yazo a cikin riwayar asbabun nuzul cewa yayin da suka yi wannan maganar sai suka yi nadama da dare yayi suna jin tsoron cewar abun fa zai iya zuwa da gaske, to sai suka soma gufranaka gafaraka ya Allah gafaraka ya Allah. Saboda haka wannan shine wahum yastaghfirun din, suna neman gafarar Allah. Waɗansu su kuma sun fassara wahum yastaghfirun shine waɗanda suke musulunta daga cikin su, wato Allah ya san akwai wanda za su rinka neman gafarar Allah, domin daga cikin su akwai wanda daga baya suka musulunta, kamar su Abu Sufyan daga baya ya musulunta, Amr bin al-As, Khalid bin al-Walid, duk waɗannan mushrikai ne, kuma basu waɗansu daga cikin su ma sun kasance cikin masu azabtar da mu'minai, amma Allah ya yi rabo akan cewa za su tuba, suna neman gafarar Allah, don haka Allah maɗaukakin sarki bai musu azaba ba. Azabar da ake nufi a nan wajen ba azabar wato da za ta yi musu jarabawa domin su izina su dawo ba su ji tsoro, kamar wanda Allah ta'ala yake cewa walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun, mun rike su da azaba amma ba su kaskanci ga ubangijin su ba, ba su wato ba su roƙe shi da murya ta mai jin tsoro ba, mai bukata ya zuwa ga Allah, mai gaskiyar bukata ya zuwa ga Allah. Wannan azabar ba ita ce Allah yake korewa a nan ba, da yake cewa wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, Allah bai zamanto mai yi musu azaba ba alhali kana cikin su. Azabar da Allah ya kore ba zai musu ba shi sai azabar isti'sal, azabar da za a halaka su gabaki daya, irin wadda aka yi wa mutanen Annabi Nuhu da Annabi Hud da Annabi Salihu da sauran annabawa, wadda za ta kare su gabaki daya. Allah ba zai yi musu wannan azabar ba matsawar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki, matsawar kana cikin su. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, الله بزي موسى عذابا بالحالي سنا نيمان غفرا ودانسو سنا مسلمتا تند ودانسو سنا مسلمتا a hankali, kuma Allah madaukakin sarki ai ya turo malaika, ya turo malaikan duwa su randa annabi sallallahu alaihi wasallam yaje Hunain yaje Taif, akai masa aka hada shi da ɗan yara suka biyo shi suna jifan sa, sai da akai masa jinajina har takalmin sa ya rinka makalewa da kafarsa saboda jini ya hade da shi daga shi sai Zaid ibn Haritha suka je yana neman wanda zai taimake shi ba shi kariya bayan mutuwar Abu Talib, bayan mutuwar Khadija. Da suka yi masa haka shine yayi addu'a, Allah ta'ala sai ya aika masa da mala'ikan duwatsu, mala'ika Jibril yace ga mala'ikan duwatsu ka umarce shi da abin da kake so zai yi. Mala'ikan duwatsu yace in shi'ita la'abqanna alaihim al-akhshabain, in kana so baƙaƙen duwatsun nan guda biyu na Makka, Abu Qubais da Qu'aiqian, sai in hada musu shi gabaki daya. In aka hada wannan duwatsun an gama da Makka, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a, ina fata ina kauna Allah ya fitar daga cikin tsatsun su wanda za su bauta ma Allah ba sa shirka da shi. To ya roki Allah kofar tuba, cewa a bude masa kofar tuba, shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya bude masa wannan kofar. Allah bai kaddara cewa zai musu azaba wanda yake za ta tumbuke su gabaki ɗaya ba, yake kyale su ya buɗe musu kofar tuba. Wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, Allah madaukakin sarki ba zai musu azaba ba alhali suna istighfari. A cikin wannan ayar akwai babban alkhairi da fa'ida dake cikin istighfari, cewa istighfari yana kariya daga azabar Allah. Ya zo a cikin hadisi, amma hadisin yana da rauni, yana da shawahid, kamar inda Imam Ibn Kathir yace Allah ya saukar mana da al'ummata amana guda biyu. Amana ta farko shine ni kasancewar ina cikin al'ummata, idan na tafi na bar musu ɗaya amanar, ita ce istighfari. Don haka idan dai suna istighfari azabar Allah ba za ta zo musu ba. Kuma ya zo a cikin hadisi na Abdullahi dan Abbas cewa Allah madaukakin sarki cewa shaidan Iblis ya ce ma Allah ba zan gushe ba ina batar da bayinka, matsawar akwai rai a cikin zuciyarsu a cikin jikinsu, shi kuma Allah ya ce ni kuma wallahi ba ni kuma ba ni kuma ba zan gushe ba ina ne ina gafarta muku matsawon suna neman gafarata saboda haka kamar yanda shaytan ya sha alwashin sai ya halakar da mu to Allah kuma ya sha alwashin sai ya gafarta mana indai muna istighfari saboda haka duk wanda ya bace mu hanyar istighfari ya bace mu hanyar tsira dan haka mu lazimci istighfari Allah ta'ala yace sun cancanci azaba domin Allah yace me yasa ba za a yi musu azaba menene yake tsare su da azabar Allah ba za ta sauka akan su ba alhali suna hana mutane daga masallaci ne alfarma sun hana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujada suka zo suka sanya masa jini da mahaifa da kayan ciki na taguwa akan sa dan su hana shi sallah a masallacin Allah akwai abin da yake hana mutum zuwa ɗakin Allah irin wannan sayyidina abubakar yana sallah a cikin garin Makka wanda yake shi ma Masjidil Haram ne garin Makka daga cikin sunayen sa Masjidil Haram ne suka ce ya daina dan yana fitinar ƴaƴansu da matansu suna zuwa suna sauraron karatu suna cewa za su musulunta saboda haka a hana shi saboda haka ya tattare nasa zai bar garin Makka aka ce ina zaka tafi yace zan je in bauta ma Ubangiji na yace irin ka ba kai ake kora daga garin nan ba ya shigo a cikin kariyar ɗaya daga cikin manyan Quraysh wani ya daga cikin As-Saddu anil Masjidil Haram sannan uwa uba gashi nan sun yi makirci su fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin Makka din bayan kuma sune ƴan Makka din sune waɗanda suke wato halattattu na Makka kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa anta hillun bi hadha al-balad kai halattacce ne a cikin wannan gari to saboda haka Allah ya sifanta su da cewa sun yi wannan dan haka me zai tsare su daga azabar Allah domin menene yake ba su kariya da har sauran mutane suke ganin alfarmar Quraysh saboda cewar sune masu kula da ɗakin Allah sune masu kula da alfarmar ɗakin Allah to yayin da suka keta alfarmar ɗakin Allah suka hana masu bautar Allah su zo su yi bauta a cikin ɗakin Allah sun cancanci azabar Allah saboda haka me zai hana azabar Allah ta zo musu kuma su Allah ta'ala ya ƙara yace ba sune majibinta ɗakin Allah ba ai ba sune masu kula da ɗakin Allah ba in awliya'uhu illa al-muttaqun masu kula da ɗakin Allah majibincin ɗakin Allah wanda sune masoyansa masu kare shi sune masu tsoron Allah wanda yake sune masu tsoron shirka an kawo al-muttaqun domin a nuna kan cewar wato su da suka su ba su fantu da wannan sifa ba saboda cakuɗuwar su da shirka da Allah jalla wa ala sannan Allah ta'ala yake cewa walakinna aktharuhum la ya'lamun amma mafiya yawan su ba su san haka ba نعم
كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فاضرق العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن
kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya sallasu a wajen daki wato shine daki anan shine dakin Allah sallasu a wajen dakin Allah bata kasance ba illa muka'an face fito wa tasdiya da tafi fadhuqul azaba bima kuntum takfurun dan haka ku dandana azaba saboda abin da ku kasance kuna aikatawa na kafirci Allah ya sanya dakin Allah domin a girmama sunan sa domin a girmama shi da bauta a gare shi dan haka waɗanda suke macancantan ɗakin Allah sune masu yin wannan ibada su ka waɗannan da suke cewa sune mazuwa ɗakin Allah sune majibinta ɗakin Allah mecece sallar su akwai wani abu na girmama Allah a cikin abin da suke yi sallar su ita ce fito akwai wani abu na ganin girman Allah da jin girman Allah a cikin zuciya ga wanda yake wannan ga wanda yake fito me a cikin fito in ba wasa ba me a cikin fito in ba irgili da wargi ba saboda haka abinda suke yi suke cewa ibada ne, me a cikin sa na girmama Allah, da san in suka tashi ibadan nan tawafi suke yi tsirara, mace da namiji suna tawafi tsirara, ina girman Allah, ina ganin girman Allah anan, ko maimakon su ambaci sunan Allah ko abinda zai shiga cikin zuciya ya nuna kan cewa ana ganin girman, akwai ganin jin girman Allah a cikin wannan, sai su mai da shi wasa, shine suna fito suna yin tafi, wai wannan ita ce ibada. To Allah yace ku dandana azaba saboda kafirci da kuke aikatawa, ay bi ayi shay'in kanu auladi hadhal bait, da wani abu ne suka zamanto su suka fi cancanta da kula da wannan ɗakin Allah bisa muminai waɗanda yake su a cikin sallar su za ka kan su khashi'un, masu kaskantar da kai, kana ganin su kaga tsoron Allah, kaga tawali'u, kaga jin girman Allah, kaga alamar wato a ganin girman Allah kamata burkit wato kamata canja, kana ganin sa kaga wanda yake yana jin kurjinin wanda ya tsaya a gaban sa, muminai kenan masu hushuyi a cikin sallah. To tuwa ne ne suka fi cancanta da ɗakin Allah, su muminai da suke a wannan ko ku suka kafirai, su kafirai da me suka fi cancanta da ɗakin Allah da wannan sallar wanda yake safi kama da wasa da wargi bisa kamata da ibada. Akan haka ne malamai suka ce ba a yin tafi, haramun ne waɗansu sun ce haramu, waɗansu sun ce makruhi ne, karaha mai ƙarfi mutum ya rinka tafi idan ba buƙata ce ta tashi ba. Buƙata shine mata a cikin sallah za su iya yin tafi, su ma kuma tafin ba wai tafi irin yanda ake ba a hada cikin tafin hannu da wani cikin tafin hannu, kamar yanda malamai suka sifanta cikin tafin hannu za a rinka dukan bayan tafin hannun hagu na dama da hagu, haka ake tafin. Ba kaga tafin da yanzu ake koya ma 'yan makaranta da har idan mutum ya ci amsa sai ai rap 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 irin wannan ba, wannan yana ɗaya daga cikin koyi da kafirai. Malamai sun nuna wato tsananin wannan da kan cewa koyi da kafirai ne, musamman ga maza bai cancanta ba. A cikin taro kaga manyan mutane idan an yi abu, kaga manyan mutane suna tafi bayan Allah madaukake, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tasfiqu lin-nisa, wannan harkar mata ce, mata su ne za su, amma sai kaga manyan mutane ana yin tafi idan wani abu ya zo na burgewa. Malamai sun yi fatawa akan rashin dacewar wannan saboda koyi ne da kafirai da kuma abin da yake bai dace da muru'a da mutunci ba. To Allah madaukakin sarki ya nuna yace fadhuqul azaba bima kuntum takfurun, ku dandana azaba saboda abin da ku kasance kuna yi na kafirci. Allah yace innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, wannan sabon wato a bayani ne daga Allah jalla wa ala da bai atsafa shi da wani abu ba domin ya tabbatar da wannan hakika, mutane su san wannan sifa ta kafirai da Allah ya bayyana anan. Yace innal ladina kafaru, hakika waɗanda suka kafirta, yunfiquna amwalahum, suna batar da dukiyarsu, liyasuddu an sabilillah, domin su hana mutane bin hanyar Allah. Fasayunfiqunaha, to da sannu za su ci gaba da wato batar da dukiyar, thumma takunu alaihim hasra, sannan batar wannan dukiyar ta zamanto musu babban nadama. Thumma yughlabun, sannan ayi rinjaye a kansu. Walladina kafaru ila jahannama yuhsharun, waɗanda suka kafurta ana tayar da su ranar alkiyama ya zuwa ga wutar jahannama. Wato nan ba a ce thumma ila jahannama yuhsharun ba ambace su ba, sai aka ambace cewa waɗanda suka kafurta ya zuwa ga jahannama ake tayar da su, domin a nuna cewar ba wani abu ne yasa aka tayar da su ya zuwa ga jahannama ba illa saboda kafircinsu, wanda ɗaya daga cikin ɗabi'ar kafircinsu shine ba wai kawai sun tsaya kafircin suke yi tsakaninsu da kansu ba. Kaga ana cewa ai addini kowa da kansa ne, su ba su tsaya a nan ba, sun tsaya kuma sai sun hana mai yin addinin gaskiya kada ya yi addini, shine rigimar. Ai kafirai da suke cewa ai ƴancin addini ƴancin kafirci suke nufi, kafiri ya yi kafirci, wannan ƴancin addini ne. Don haka ba za ka ga suna hayaniya ba sai in sun ji an ce wani wanda yake ba musulmi ba ya musulunta. Yanzu Jibril abin da ake ta hayaniya akan wannan baiwar Allah Aisha, ƴar fasto a garin Bidda da ta musulunta, saboda babanta fasto ne babba, saboda haka aka yi ci akan sarki akan ya tsunufe, saboda ya bata kariya ya ce ta zo ta zauna a gidansa, ta shekara 25 ce fa, su kuma sun ce ɗan shekara 18 shine yake mallakar hankalinsa, kada ai aure sai mutum ya kai shekara 18, sai yarinya ta kai shekara 10, to wata ta kai shekara 25 an ce bata da ƴanci, ka aurar da ƴarka wanda yake bani ga ƴar shekara 15 ko shekara 16 sun ce nan bata da ƴanci, amma ƴar shekara 25 ta zo ta zaba abin da za ta yi, sai a ce a'a, dan me za a raba ta da ubanta. ta kai shekara 25 fa, kuma aka ce sarkin ya tsunfe ya tsare ta, ya shine ya wato yayi mata sihiri ya dauke hankalinta domin ya raba ta da mahaifinta. To in suna maganar ƴancin addini, suna maganar ƴancin ai kafirci ne, ba ƴancin musulmi ya musulunci ba. Saboda haka kafirai ba su tsaya da kafircin su ba akan kansu, suna amfani da dukiyarsu domin su hana mutane shiga addinin musulunci. To Allah madaukakin sarki ya musu albishir, yace ku ci gaba da batarwa, wannan dukiyar da kuke batarwa za ta zamanto muku babban nadama, sannan ayi nasara akan ku, wato ba za ku samu abin da kuke buri ba, na cewa ku bice da hakkin Allah, wannan ba zai yiwu ba, ku ne za a yi galaba akan ku, wato wannan aifil aqiba, domin al-aqibatu lil muttaqin. Sannan kuma a lahira in an tashi, mutane suna tashi, ku daga an tashi tattara ku za a jefa ku cikin wutar jahannama. Allah ya kiyaye mu. So walladina kafaru ila jahannama yuhsharun liyamiza Allahu al-khabitha. Allah ya tayar da kafirai ya jefa su cikin wutar jahannama ne, liyamiza Allahu al-khabitha, domin Allah ya tantance mai dauda min at-tayyib daga mai tsarki kyakkyawa, wato ya tantance kafirai ya ware su dukkan nau'in kafircin su, ya ware su ya hada su waje daya, ya tantance su daga mu'minai, kada su zo su gurbata ma mu'minai rayuwar su ta ranar lahira. Don haka nan duniya musulmi da kafirai duk suna waje daya, suna gari daya, suna duniya daya, banda a lahira. A lahira aljanna sai mu'minai, sai tayyibun kawai, dukkan dauda ku Allah ya tattara su a gidan dauda, shine wutar jahannama wa bi'sal masir. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث كما الله يسن يدودا بعضه على بعض ساشن ساكن ساشي فيركمه جميعا سي تترى شي ينا هوا ديه ينا هوا كان ديه gabaki dayan sa فيجعله في جهنم يجيفا شي يسن ياشي ا cikin wutar jahannama اولئك هم الخاسرون wadannan sune tababbu wannan shi ne makomar kafire a dukkan nau'in su wato sabanin nau'in su wannan ba zai amfana musu da komai ba da wanda suka yi kafirci na rashin da wanda suka yi kafirci da mushrikanci da wanda suka yi na tsafi da wanda suka yi na shirka da wanda suka yi na rashin yadda da Allah gabaki daya da wanda suka yi kafirci na munafunci gabaki dayan su Allah zai hada su ya sa su a cikin wutar jahannama kuma waɗannan sune tababbu. Allah ta'ala yace fa yaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khasirun qul lil ladina kafaru Allah yace qul lil ladina kafaru, kace ya ce ne ya rasulullah ga waɗanda suka kafirta, in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, in suka hanu wato suka hanu daga kafirci da batar da dukiyar su domin su hana mutane bin addinin Allah, suka daina batar da dukiyar su domin yaki da addinin Allah, yughfar lahum ma qad salaf, sai a yafe musu abin da ya riga ya wuce. Wa in yaudu, idan ku suka dawo suka ci gaba da kafirci da batar da dukiya domin yaki da addinin Allah, faqad mabat sunnatul awwali, to sunnar mutanen farko ta riga ta wuce, cewa Allah halaka su yake, halaka kafirai yake yi masu yakar addinin Allah. Wa qatiluhum, kuma ku yake su, hatta la takuna fitna, har sai fitna bata kasance ba, shine har ya zamanto ba a hana mutane shiga addinin Allah, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, addini gabaki ɗayan sa ya zamanto na Allah ne. Fa in intahu, idan suka hanu daga wato kafircin da kuma yakin ku, fa inna allaha bima ya'maluna basir, to lalle Allah mai gani ne ga abin da suke aikatawa, ba abin da yake buya a gare shi. Wa in tawallaw, in ku suka juya suka ki suka ci gaba da yakin ku, fa alamu anna allaha maulaku, to ku sani ya ku mu'minai, cewa Allah shine majibincin ku, shine maulan ku, mai taimakon ku, mai jibintar lamarin ku. Ni'mal maula wa ni'man nasir, madalla ga Allah a majibincin lamari, madalla da Allah a mai taimako, wato kun samu mai jibintar lamari da za ku ce madalla da shi, kun samu mai taimako da za ku ce madalla da wannan mataimaki. Don haka kenan wanda ya zamanto Allah shine haka a gare shi, don haka bai kamata ya ji tsoron wato kaidi da makircin wanda yake yakarsa ba da sunan Allah. A cikin wannan ayar akwai bude kofar tuba da usulun alqur'ani, cewa yayin da ya ban tsoro yayi gargadi sai kuma ya nuna kan cewa to akwai fa kofa ta duk wanda yake zai wa'astu ya wa'astu, an bude masa da an bashi dama, shine aka ce ka ce ma waɗanda suka kafirta in suka dena to Allah zai yafi abin da ya wuce. Wannan ayar ita ce malamai suka kafa hujja da kan cewa kafirci yana idan mutum ya musulunta bayan kafirci duk abin da ya Allah zai yafi masa, duk haƙƙin Allah sai haƙƙin mutane. Haƙƙin mutane kam wannan idan mutum ya musulunta alhali ya ci dukiyar mutane ba zai ce tunda na musulunta to shikenan ai sai ka yafe min ba, ba zan biya komai ba, a'a ba za a yi masa haddi ba na haƙƙin Allah, kamar sata ce yayi ba za a yanke masa hannu ba, amma haƙƙin mutane da ya sata yana kansa sai idan mutane sun yafe. Kuma ko da mutum duk irin abin da yayi, ko da ya rata ya da wani indai na haƙƙin Allah ne, kamar saki mutum ya riga ya saki matarsa yana kafiri sai ya zo ya musulunta, to wannan matar tana nan a matsayin in suka musulunta tare, sakin ko da su ko saki nawa ne yayi wannan musuluncin da ya bata wannan sakin, sai ta dawo a matsayin matarsa, ba za a ce tunda ya sake ta ya zamanto cewar yanzu da ya musulunta za a aiwatar da sai a yi rewind a mayar da shari'a ta aiki akan sa tun wancan lokacin ba, a sabon wato in mutum ya musulunta jan layi ake sabuwar takarda ake bude masa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. To wannan yana daga cikin minna da rahama ta Allah jalla wa ala da kwadaitarwa ga kafirai kan shiga addinin musulunci, musamman waɗanda suke kafircin su bisa ganganci da gangan suke yi, sun san gaskiya amma sun ki su bi. To sannan kuma Allah madaukakin sarki ya zaburar da musulmi kan yin jihadi da nuna kan cewa jihadi matukarsa shine ya zamanto addini ya zamanto na Allah ne gabaki daya. To kuma addini ba zai zamanto na Allah gabaki daya ba dole sai da jihadi, saboda mutane suna nan ba za su daina yaki da addinin Allah ba. In ko ba za a daina yaki da addinin Allah ba dole ko sai an yi jihadi domin a yaki da masu yaki da addinin Allah. To amma jihadi din nan kamar yanda za a yi shi, kamar yanda yake dole a yi shi, kamar yanda sallah take shi ma haka yake, yana da sharuɗai, yana da asbab, yana da mawani, yana da illa. Saboda haka dole sai an yi shi bisa yanda shari'a tace, ba bisa yanda kai zato ba, ba kuma yanda kaga ana yi ba. Dole sai an koma ga malamai ce ga yanda ake jihadi din sannan a yi shi. To sannan Allah madaukakin sarki ya nuna ma musulmi kan cewar idan dai kafirai suka dage akan yaki da su, to Allah fa shine mai taimakon su idan su sun tsaya akan yaki da addini. Saboda haka in kana so ka san yaushe ne Allah yake tare da kai a wajen taimako, ka tsaya wajen bada kariya ga addini, da yaki da addini, da yakan duk wanda yake yaki da addini gurgurdan ikonka. Kai yaki da addini da alƙalaminka, da harshenka, da dukiyarka, da ranka, sai Allah madaukakin sarki ya taimake ka kamar yanda Allah ta'ala ya ce ni'mal maula wa ni'man nasir. Wannan yana daga cikin sunayen Allah. Ni'mal yana daga cikin sunayen Allah da ake kiransa da shi, ni'mal maula. Za ka iya cewa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir, kamar yanda malamai suka kidaya shi a cikin sunayen da suka zo kyawawa a cikin alqur'ani a wannan suna, a wannan sura. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu alqur'ani, ya ba mu taimakon sa, ya sanya mu a cikin ahlul wilayatihi, innahu ala zalika qadir wa bil ijabati jadir. kafin mu rufe da addu'a, zamu sanarwa dangane da jimillan abinda aka samu na tara taimako domin zuwa fursuna. An samu jimillan kuɗi naira 123,250, 100 nawa ne, 123,250 abinda aka tara na fansar waɗanda wato suke da haraji da tara a kansu shine 76,765. Abinda aka samu kuma na sadaka wanda yake za a sai kayan abinci da za a kai musu 46,485. Akwai kayayyaki tufafi da aka samu, su kuma suna nan, su an ajiye su ba za mu iya faɗan ko adadi nawa bane, amma du za a kai insha Allah. Don haka wanda duk suka bayar a matsayin sun wakilta wannan masallaci ne, kuma akwai ƴan uwa da za mu sanya su wakilce mu wajen tabbatar da cewa wannan fansa ta isa ga wanda za a fansa. sannan kuma wannan kudi da aka tara da kuka bayar na sadaka domin ciyar da su wayannan ƴan uwana ku za a sai musu kayan abinci bi idnillahi a kai musu gobe a ranar asabar shine aka ba mu alƙawari za a je a kai musu za a zabi wakilai waɗanda za su je insha Allah wanda suka bayar da wannan taimako Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu aljanna kamar yanda suka bada wanda suka yi fansa din nan su ma Allah ya fanshe su daga azabar sa ya fanshe mu gabaki ɗaya daga wutar jahannama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم وفقنا بتوفيقك واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وإنايتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وجعلنا من المقبولين لديك في هذا الشهر وجعلنا من أتقائك من النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.